بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجهنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفضل بيدك. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يوم da yaddar Allah kamar yanda aka bani zaɓi a wancan, an sake bani zaɓi ko wani ɗauki. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Ya ku masu imani, ku kare kawunanku da iyalinku daga sharrin wuta. Mai ban mamaki wacce ita makamashinta mutane ne da duwatsu. To an ce ko na ɗau wannan, ko kuma na ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru. To dan haka sai na ga ya kamata a wannan zamani namu wanda muka kamu da wata cuta mummuna ta harshe, ya kamata da wannan hadisin mai an yi magana a takaice a kansa. Watakila Allah madaukin sarki ya ba mu bakin zare yanda za mu kullowa waɗannan al'amuran masu rikici a wannan zamani. Don haka wannan hadisi الامام البخاري ده الامام مسلم سرويتوشي ده ابو هريرة رضي الله عنه. حديث منا ده دنسو اما الدنقل ايا كلمة رزام وتوكا انهم يتراد امنشن الله ينا تشوا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وانا دي يباد جسيادة الله كم يباد جسيادة ران اللاهرة فليقول خيرا. In dai ya buɗi bakinsa zai magana, to ya faɗa alkhairi. In kuma ya tambar alkhairi zai faɗa ba sai ce liyas mot, to ya ja bakinsa ya shiru. In ya ja bakinsa ya shiru ya tsira. Don haka wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, za mu ga gajere ne, kalma ce guda ɗaya, wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗa alkhairi ko ya shiru. To amma mu fahimta cewa annabi alaihi salam Allah ya masa baiwa zai faɗi kalma guda ɗaya a dunkule, amma idan da za a samu masana sai su awanni da kwanaki da shekaru suna yin yana ta sai a yi ta yin labtin raƙuma a kan wannan kalmar da ya faɗa guda ɗaya. Wataƙila za ku yarda da ni idan muka fara tattauna wannan kalmar za mu ga gajeriya ce, amma sai ta ɗauki mu lokaci mai tsawo a kan abinda annabi alaihi salatu wassalam yake nufi. Don haka abu na farko da za mu fahimta wanda wannan magana ta dunkule, na farko annabi alaihi salam ya nuna mana mutanen duniya kashi uku ne. Shi isa yace da mu man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira har zuciyarsa, kashi na ɗaya kenan. Akwai wanda bai bada gaskiya da Allah da ranar lahira ba ya fito ƙarara inuna, shi ne kafiri. Sannan akwai wanda a fili ya nuna ya yarda da Allah da ranar lahira amma a zuciyarsa bai yarda ba, wannan shi ne munafiki. Saboda haka annabi ya raba mana mutan duniya gida uku: akwai munafikai, akwai kafirai, akwai kuma masu imani. To saboda haka sai annabi alaihi salam ya ɗauki masu imanin wanda su suka yarda da shi, to sai ce musu ga abin da yake so za a yi. In dai kai kana daga cikin masu imani wanda suka yarda akwai Allah, suka yarda za a tashi alkiyama, to ka faɗi alkhairi. In kuma babu alkhairin, to ka ja bakinka ka shiru. Don haka su masu imanin nan da Allah da ranar lahira yanda muka gani dinnan cewa mutan duniya gida uku ne, to wannan kashi na ɗaya sai mu dauke su mu ga imani da Allah yaya ake yin sa. Imani da Allah ana tsora shi ne a musulunci akan hujja. Ba za a ce maka akwai Allah kurin a kyale ka ba, sai an baka hujjoji wanda za ka fahimta cewa akwai Ubangiji din kuma ka dogara da shi, sannan kuma ka ji tsoransa. Alal misali, abinda ake jan hankalin mutane da su wato akan su fahimci akwai Allah, na farko dai mutum ya dubi irin abinda yake gudana a duniya. Yanzu babu wanda zai shiga mota daga nan Kano zuwa Eko a ce motan nan ba ta da direba, ba mai zuba mata mai, ba mai tashinta, a ce kai za ka shiga da kanka, ba ku taba ta ba da kanta za ta tashi daga nan Kano ta je duk inda ake da bukata, ta yi kwana, ta yi gabar, ta yi yamma, ta yi dama, ta yi hagu, har ta kai ka Eko inda kake so, sannan ta tsaya ta ce ka fita. Na yi imanin duk mai hankali ya san haka ba za ta yi ba. To yayin da haka ba za ta yi ba, to kowannen mai fahimta cewa tunda ita so a rayuwarsa, kuma yake jin tarihi da dukkanin abin da ya taba sauraro, bai taba jin lokacin da aka ce masa wata rana ta zo an bakinta rana bata fito ba, dare an ninka shi so bi, bai taba ji ba. Tunda mutum ya taso rana take huduwa kamar yanzu, tana tafiya tana girma har ta je ta fadi, dare izo i rufe duniya gabaki daya, sannan duniya ta shiru kowa ije inutsu, ana cikin yin haka sai Ubangiji ya sake tsago hasken waye gari a cikin duhun dare, sai kuma gari ya sake wayewa. Kullun haka Ubangiji yake, saboda haka wannan aikin ba zai yiwu a ce ba ne yin sa ba. Saboda haka lallai wannan gudanar dare da rana ta nuna mana cewa akwai mai yin wannan aikin, kuma wannan aikin kasaitacce ne ya isa, domin tun lokacin da aka fara wannan aikin babu wanda zai bada labarin cewa kakansa ya gaya masa lokacin da rana take jaririya, daga baya ta girma ta zama babba, yanzu har girma ya kama ta, yanda aka halice ta tun ranar da aka yi ta har yau haka take. Sannan in ka sake amfani da hankali sai ka ga kai kanka da can lokacin da ka zo duniya ba ka da basira, ba ka da hankali, ba ka iya magana. Allah madaukin sarki shi dinga ƙara ka duk abin da yake a duniya, ana so ya ƙaru aƙalla dai sai an saka shi a wuta, misalin ƙarfe sai an hura sannan an doke shi, za a dinga jinsa ifadi a kera abin da ake so. Amma babu wanda zai ji ranar da aka ja jikinsa ko da so ɗaya, lokacin da yake ƙara tsawo, lokacin da basira take ƙaruwa, sai dai ya san kawai yana ƙaruwar, kuma daga nan har ya kai matsayin tsufa ya dinga ta da muna yara mun yi kaza mun yi kaza, da an zuwa ba sai ce kayya mu yanzu mun riga mun tsufa mai zamu iya. Babu wanda yake jin lokacin da yake ƙara shi, saboda haka wannan tana nuna wa mutum cewa akwai Allah wanda yake iya wannan aikin. Sannan in ka ɗauki abincin da ka saba ci yau da gobe, ɗauki masara, fasa masarar sai ka ga gari a ciki. Amma wanda yake da basira ya san Allah zai ce maka wannan garin da kake gani a cikin masara akwai wani karan a cikinsa, sannan akwai karmami a cikinsa, sannan akwai wani goyon na masara a cikinsa, akwai kuma wannan rigar da take rufe da masara a ciki, amma yanzu gari ne. Idan kana so, akwai mai hikima da zai iya tsago waɗannan gaba ɗaya daga cikin garin, je ka shuka. In ka shuka sai ka ga waɗannan sun fito gaba ɗaya, kuma sannan zai iya gaya maka cewa wannan garin da kake ganin yanzu ya fito da kara, ya fito da karmami, ya fito da goyo, ya fito da rigar da ta rufe masarar, sai ka shuka a ƙasa yake fito da wannan. Akwai wata shukar da za ka yi ko ba wannan zai fitar ba, in ka zuba a cikin ka kaci ba zai fito da kara ba, ba zai fito da karmami ba, ba zai sake fito da wata ƙwayar ta masara ba, sai dai ya fitar da sukari, kuma ya fitar da sitaci, abinda jikinka yake bukata shi ne, uwar hanji za ta narka jikinka ya tsotsi dukkan abinda yake da bukata, sauran kuma ya fita. Shi yasa za ku ga mutumin da yake da ciwon sukari sai a ce kai ya ci masara, saboda akwai sukari a cikinta. In ka shuka a ciki, sukari zai fitar da sitaci, in ka shuka a ƙasa kuma kara zai fitar da wani abu. Saboda haka wannan da shi ne musulunci yake jan hankalin mutane su san cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala. To yayin da aka nuna maka ka yarda akwai Allah subhanahu wa ta'ala, to sai ana maka irin aikinsa. Shi ne wanda yake mai ƙarfi, wanda duk abin da kake amma ni na ni'ima ko na tashin hankali sai ya so yake zama haka, shine wanda yake gurin da kake jin tsoro sai zama gurin aminci da sakata da walawa na wata halitta. Yanzu in ka dauki teku ka je ka ga inda take toro ko take raƙuma take tartsatsi da ruwa take harbi, duk wanda yaje gurin ya tsaya hankalinsa zai tashi, zai kuma firgita, zai kuma jin tsoron shiga wannan gurin. To amma akwai halittun da ya tsara su, su kuma nan gurin suke ware gizarsu a lokacin suke sakata su wala, ga su nan iri-iri a cikin ruwa. Su ko kai kuma a wannan doron ƙasar sai ya tsara nan ne inda za ka huta, hankalinka zai kwanta. Da ka shiga wannan gurin sai ka halaka, su kuma wanda suke cikin teku in suka fito doron ƙasa duk mutuwa za su yi. Ashe rayuwa tana hannunsu kenan. Rayuwa wannan doron ƙasar ba ita ce take bada rayuwa ba, domin akwai halittun da sun shigo ta mutuwa za su yi. Sannan kuma ruwa ba shi ke bada rayuwa ba, akwai halittun da sun shiga ruwa mutuwa za su yi. Sannan kuma shi ne yake sa binni ya zama gurin kwanciyar hankali ga waɗansu halittar, a wata halittar kuma sun shigo binni tashin hankali ne. Sannan kuma shi ne yake sa daji ya zama gurin aminci a gurin wata halittar, a wata halittar kuma gurin tashin hankali ne. Domin duk mutumin da ya shiga dokar daji, ba gida gaba ba gida baya, hankalinsa ina tashi. Amma akwai halittu ba iyaka wanda ya zuba su, su a dajin suke jin daɗi, sun shigo gari hankalinsu sai ya tashi. Sannan kuma shi ne isan yara, saboda haka ranar nan mu yanzu gashi muna gani muna komai, akwai halittun da ƴan rana ta yi ba sa gani, in dare ya kuma sannan suke gani. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake aikinsa. Kuma duk abin da kake tunkaho na alheri ne sai ya maida shi zame maka fitina. Don haka farkon duniya abin da ya fara nuna mata, ya nuna wa mutane cewa shi ne kaɗai ya isa, da mutanen duniya suka saba masa, abin da in babu shi babu rayuwa shi ne ruwa, sai isa ke shi ya zama azaba ya halaka duniyar gaba ɗaya da shi. To da haka ya nuna wa duniya cewa sai ya so abin yake zama rahama. Bayan ya halaka duniya da ruwa zamanin Annabi Nuhu alaihi salam da tufana, to sai sake nuna wa duniya cewa fa idan ban da ruwa, in babu iskar da ake shaka ba ne rayuwa. Da adawa suka saba masa sai ya saki iska, sai ta halaka duniyar, sai ta halaka su gaba daya. To duk yayi haka ne don ya nuna wa mutane cewa rahama ga wani abu ko rashin ta a gurin Allah take, amma ba wani abu da yake da tasiri. To Annabi alaihi salam sai ya gaya mana wanda ya bada gaskiya da Allah ne wannan aikin, to ya sani Allah ya yi halittu iri-iri, kuma a cikin halittar sai yake cewa allazi ahsana kulli shay'in khalqahu, shine wanda ya kyautata halittar komai. Wa bada khalaqal insana min tin, ya kuma fara halittar mutum daga kasa. To Allah ya kyautata halittar mutum a cikin sauran halittu, ya masa baiwa daki 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 wacce ba za ta kirguba. To daga cikin baiwar da Allah madaukakin sarki ya wa mutum ita ce wadda Annabi alaihi salam yanzu ya faɗakar da mu a kai, shi ne baiwa ta magana, furci. Furcin nan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Annabi alaihi salam ya ce da mu, wanda ya bada gaskiya da shi, abinda kake ake so tukun ka fahimci shi ne ya tsara maka abinda za ka yi magana. Abinda da za ka yi magana daga farko shi ne huhu. Huhu shi ne yake turo iska daga jikinka ta fito. To sannan ya halittar maka makwallato a cikin makogoranka, shi ne kamar irin yadda masu talabijin ko rediyo suke da transmitter. Idan an yi magana ta cikin in ɗakin abun, sai muryar ta shiga cikin transmitter ta ƙone ta, sannan ta aiko ta ita cikin rediyoyin mutane. To haka kai ma idan huhu ya turo magana, iska ce za ta fito kamar ka saka tab na mota ko ni keke. To makwallato shi ne transmitter, sai ya ƙone ta, sai ya maida ita ta zama amo maimakon fitowar iska, sai ta zama sauti. Idan ta zama sauti, to kuma ya halitta gaɓoɓi a jikinka wanda duk duniya ba wanda ya koya maka amfani da su sai shi. Akwai makogoro, makogoron nan ya raba shi gida uku dangane da magana. Akwai tsakiyar ƙarƙashin makogoro, akwai tsakiyar makogoro, akwai samansa. Duk kalmar da kake so ka faɗa akwai wacce Allah ya halitta cewa ba yanda za a yi ka iya furta ta sai ta hanyar wannan. Yanzu duk wanda ya ɗauki kalmar a, in za ka faɗi a, za ka ga a cikin makogoro kake faɗa. In za ka faɗi ha, za ka ga makogoro ne amma kuma sama da wannan. A cikin makogoro ne, can ha daga saman makogoro ne. To kaga ba wanda ya koya maka in za ka furta wa'innan. Sannan idan za ka faɗi sha, zaka ga sama cikin harshenka can daga ciki kasan gandarka su suka hadu da ganda da ita ka faɗi sha in kana so ka faɗi ta sai kuma sai kayo gaba tsakiyar harshenka da kuma gandarka su zaka faɗa ka ce ta a duniya ba wanda ya koya maka wannan banda Allah sannan zaka faɗi ra zaka kuma tsinin harshenka ne da kuma saman dadashinka na hakorinka na sama shi zaka hada ka faɗi ra sannan kuma in zaka faɗi ba zaka ga fatar bakinka ta sama da ta ƙasa ita ce take haduwa kake iya faɗar ba kake iya faɗar fa idan kuma zaka faɗi na zaka ji kuma cewa zo wato kofar hancinka ita ce take yin tasiri kake iya faɗar ta ita karma ce wacce take daga hanci take fita da na da ma duk duniya babu wanda ya koya maka in zaka faɗi karma kaza guri kaza zaka faɗa guri kaza zaka faɗa Allah ne yi maka wannan sannan da yi maka wannan din sai zama na shi harshen ya ɗauko shi ya yi shi ƙanƙani a cikin jikinka ga baki ɗaya ya kuma saka shi a cikin baki kuma ya karrafa shi cewa za ka iya yin wannan maganar duk abinda kake so ka faɗa abinda yake cikin zuciyarka za ka iya fitowa da shi harshen ya faɗa wani iji kuma sai ya bar shi a fili idan kana so na wata al'ummar sai ka koya sai ya yi shi iri daban-daban sai ka tarar akwai wani da ya rabe ne in ya zo ya dinga yarbanci in zai tsara yadda za a kashi yanka ka a feɗe ka a kwankwatse namanka ba za ka sani ba wani balarabe ne wani bature ne wani bahaushe ne wani bafulatani ne ga sanan harasa a duniya ba shi da iyaka to shi ya tsara wannan don haka yake cewa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waqtilafi alsinatikum wa alwanikum ina daga cikin ayoyin ubangiji wanda ya wajaba masu hankali su la'akari da su shine halittar sammai da ƙasai da yi da kuma sabawar launin fatar ku da kuma sabawar harata za a ga kalmomin da kake faɗa daga alim ne zuwa ya kowane ne harshe ma su yake faɗa amma in ya faɗa nasa ba za ka fahimta ba sannan kuma in kana so in ka je ka dukusa sai kuma ka koyi nasa amma yanzu in ka ɗauki akuya daga nan Kano ka kai ta Rasha kukan akuyar Rasha irin kukan akuyar Kano ne in ka kai ta Amerika kukan akuyar Amerika irin kukan akuyar Kano ne in ka ɗau magenka daga nan ka kai ta ko ina a duniya haka za ta yi ba za ta canja ba amma da ka ɗau ɗanka a nan ka kai shi Ingila ba a riga an yaye shi ba sai bayan ya shekara 20 in ka dawo da shi nan ko zo in kaska ba zai sani da Hausa ba to mutum Allah ya iya wannan baiwar ya baki to don haka annabi alaihi salam shi da mu man kana yuminu billahi wanda ya ba da gaskiya da Allah ya san Allah shine yake irin wannan aikin to abinda ake so tunda ka san Allah ya yi maka wannan ya baka dama kai magana da shi wanda waɗansu suna da harshen amma kuma ba sa iya yin magana saboda ya janye maganar daga gurin su zaka ga bebe da kurma ga harshen kamar yanda naka yake gadar-gadar amma ba zai iya har ba shi yi magana ba saboda ya janye kayansa to haka shi ya halici harafan shi ya halici gaɓoɓin da za su yi maganar sannan kuma ya baka dama kai maganar duniya ta iya ji to don haka abin da ya kamace ka kai mutum kamar yadda ya faɗakar da mu ina cewa alaman na ji allahu ainaini wa lisanan wa shafataini na sa wa mutum ban sa mutum idanuwa guda biyu ba da kuma harshe da fatar baki to Allah maɗaukin sarki wannan harshen ya ba shi tasiri fiye da alkima shine gaba wacce tafi kowace gaba hadari a tare da kai tafi kowace gaba muhimmanci tare da kai domin shi harshe shine gaba wacce idan ka sami marowaci irin wanda bahaushe yake cewa farar danko a shekara damu babu ta kurba to da harshe in aka saka shi a gaba aka fare mai kirari duk abin da ya mallaka sai karar da shi a gurin harshe shine wanda za a dasa matsoraci wanda idan bayan mutane a guri ya fita ije ibo wali ba zai iya ba in aka saka shi gaba da harshe aka fare mai kirari sai ya shiga cikin rundunar wato mayaka inda akwai mutuwa take sai ya je ya mutu harshe shine wanda za a faɗi kalma wanda ka riga ka ɗeba ƙauna daga wani abu ka fidda rai amma in aka gaya maka wannan kalma sai ka dawo ka sare harshe shine wanda abinda ka sare kake jin za ka samu za a faɗa da shi kuma ka fidda ƙauna daga kansa harshe shine wanda za a faɗi magana wanda duk wanda yake gurin watakila sai ya kai ƙasa ya kwanta saboda dariya harshe shine wanda za a faɗa dukkan wanda yake gurin sai hankalinsa ya tashi harshe shine wanda za a amfani da shi wanda duk yake gurin sai ya kuka harshe shine duk abin da kake so wani mutum yi ko ya bari in kai amfani da shi zai saboda kai yana da mutukar muhimmanci baiwa ce da shi Allah madaukin sarki dauka ya ba mutum shine halittar da abin da ifa komai muƙurar ibada ga Ubangiji shine imani muƙurar laifi ga Allah shine kafirci to amma harshen nan ya ta sai alama ta kafirci da kuma alama ta imani daga harshe take fitowa muƙurar ibadar Allah imani to harshe ne yake bayyana shi muƙurar saban Allah kafirci harshe shine yake bayyana shi to raka ba abinda dan adam yake da shi fiye da harshe kuma shi wannan harshe shine gaba guda ɗaya a jikin dan adam wanda ko yanzu dukkanin mu nan babu wanda gaba jikinsa ba tai magiya ba a yau tun daga wudu alfajir kullannan mu nan gaba sa tai magiya a gurin Allah shine ba zai ji ba cewa kai harshe kai kafi komai hadari abba kai wa Allah karka halaka mu yau domin in ka dora goshinka a ƙasa kace kare miliyan kana sujjada gabanka babu abinda ba za ka yi ba harshe shine zai iya furta kalma ta rabin minti sai ta izubar da ibada da kai ta mutum miliyan gaba ɗaya Allah ba zai batta ba ya rusa ta kenan shine zai iya faɗa kalmar da a wuta har abada ba zai fita ba kuma za ka mutum zai faɗi kalma bai mai da hankali a kanta ba sai ta tsindima shi wutar jahannama tsindam zai faɗi kalma bai ba ta muhimmanci ba sai ta daga daraja sai shiga har cikin aljannar firdausi to da aka gaba ce mai hadari kuma gaba ce mai matukar muhimmanci to da aka wanda duk ya bada gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala to abinda zai wa harshe na farko shine zai wa Allah godiya wanda ya bashi wannan harshen wanda yake iya furta kalmomi da shi sannan kuma zai ji kunyar Allah wanda ya bashi wannan harshen kuma dan wata manufa ya bashi ba a banza yi shi ba sannan kuma zai yi tawaru'u ya kaskantar da kai cewa wannan harshen da aka bashi aro aka bashi dan da lokacin da ya zo duniya bebe ne abu ɗaya yake iya bayyana wa mutane abin da yake cikin zuciyarsa shine kuka daga baya ya ƙara mutum idan wani abu yana cikin zuciyarka sai ka yi dariya sai a fahimta kana cikin farin ciki sannan daga nan Allah ya ƙara ta dora mutum mataki na uku shine mutum yake iya gwalangwalantu wannan gwalangwalantun mafi yawa sai dai uwa ce take iya fahimta daga nan sai ya dora ka mataki na hudu shine zaka shiga tsambaran magana zaka faɗo wa'yansu kalmomin daidai waɗansu kuma ka kasa faɗar su kamar makaranta sai ga mutum yana ta ma'alanta saboda ba zai iya faɗar kalmomin daidai ba waɗansu ya faɗe su daidai waɗansu ya tsallake su saboda ka sai sake taka da kai wani matakin sai zama na dukkan wata kalma zaka iya furtata har a ƙarshe zaka kai matsayin da za a ce wane kafin a samu masani kamar sa da wahala wane mai hikima ne da basira ko gaban waye tsaya in ya so mu zuba magana babu wanda ba zai iya sarrafawa da wannan abun ba sai ga mutum ya zo yana tsara waka ko ta zube ko ta rubutu duk wanda ko ta karaje baka ko ta rubutu sai ga mutum ya zo yana tsara shi daki-daki wanda a da daidai ne baya iya magana to Allah subhanahu wataala ya baka wannan sai kai tawaru'u cewa idan ya so zai iya karbe wannan in duk duniya gatanka ne sai dai a hakura saboda haka wanda ya bada gaskiya da Allah ya san Allah ne yake wannan zai zama mai kunya ta wanda ya bashi wannan harshen kare amfani da shi ba inda yake so ba zai zama mai kaskantar da kai saboda ganin aro aka bashi ko yaushe ne shi iso zai iya karɓa kayansa sannan kuma manufar da ta sa aka bashi so ake ita riba ba ya faɗi ba dan haka zai yi kokari duk inda zai yi amfani da harshen nan sai inda Allah subhanahu wataala yake so inda zai samu shi kansa mai harshen ya ci riba dan haka annabi alaihi salatu wassalam yace da mu'min kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya bada gaskiya da Allah ya san shi ne yake irin wannan aikin ya san shi yi maka wannan baiwar to ka faɗa alkhairi ko kuma ka ja bakinka kai shiru dan haka dangane da maganar faɗar alkhairi ko mutum ya shiru dangane da shi wannan ita wannan gaba wato harshe idan mutum yayi tsayi ya duba sai yaga Allah madaukakin sarki ya baka harshe ne dan munufa baya halitta haka karazibe shi yasa yake cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu malikul haq wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ubangiji yana cewa shin kuna tsammanin na halice ku ne a banza ko ba za ku komo guri na ba wannan rayuwar kawai haka za ku yi ruwa ta sha ku gama ta shi kenan kun wuce kamar yadda dabbobi za su yi Allah ya fata ala Allah Allah ya daukaka ya fi gaban yayi wani abu ba munufa ya fi gaban yayi abu a banza sai ce la ilaha illa huwa ba wani sarki ya mutu da gaskiya sarki shine rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai daraja to saboda haka a wannan kalma da ubangiji yace kuna tsammanin na halice ku ne a wuri to kowa sai ya sani ba halice shi a wuri ba wannan gaba guda ɗaya da muka dauka ita ce harshe Allah bai baka wannan harshen ka furta magana kai komai da shi ba a banza ya baka ne domin gobe alkiyama zai tsaunar da kai ya maka hisabi a kai kisa sai yace ma ilfizmin qaulin illa ladaihi raqibun atid babu wanda zai lafasta wata kalma ya furta ta face akwai raqibu atid suna rubuta wannan kalmar kamar yadda wata annabi Sulaiman yace ya taba tura wani ifritu sai ya je kasuwa sai ya dinga daga kansa sama kuma yana sunkuyo da kansa kasa sai annabi Sulaiman da sahabbansa suka tambaye shi cewa wannan aljanin me yasa yake haka sai ya tambaye aljanin yace wani mamaki yake gani kasuwar ana ta hayaniya yace in na daga kaina sai ga mala'iku gaggawar da suke tarbutu ana ta molan kasuwar rubuta suke su kuma na kasa sai shirka suke fada kawai suke su kuma rubutawa suke to haka rayuwa take mala'iku rubuta suke ko nisi kake baka da lafiya kana wannan mala'ikun sai su rubuta gobe alkiyama sai an dauko an baka da kanka zaka karanta to saboda haka annabi alaihi salam ya ce wanda ya bada gaskiya da Allah sai ce da kuma ranar lahira domin ka sani harshen ba a banza ake ba in lahira ta zo sai an tsaye da kai an lissafa abin da ka faɗa sannan ko ba kai ka faɗa ba idan wani shin tuko ta maganar yace kai ne ka faɗa gobe alkiyama Allah ba zai kyale ka ba sai ya tsaye da kai ya tambaye ka shin kai ka faɗi maganar nan in ka wanke kanka ba kai ka faɗa ba to shi ya shiga shi yasa ubangiji yace hatta annabi Isa alaihi salam sai Allah ya tsaye da shi a filin alkiyama yace da shi kai kace da Kirista sai kai dan Allah ne an ce annabi Isa alaihi salam sai ya shekara dubu saboda tsoro bai daga kansa ba sannan yace da ubangiji sarki ya tabbata gare ka ni ban gaya musu ba sai abin da kace da ni kuma ya annabi bai kamata ba kuma ban cancanci in faɗa abin da ba a sani in faɗa ba ta sannan annabi Isa alaihi salam ya wanke kansa yi bayani ya kafa hanzari sannan isamu ya wuce sannan su kuma su fada ka soda ka annabi alaihi salam ya hada mana abu biyu imani da Allah da ranar lahira in ka yadda Allah ne yake wannan to ka yadda akwai wata rana wacce za a dawo da kai duk lafazin da kai a duniya gaba daya sai an dawo da shi kamar rukoda an saka kaji sannan kuma an yi hisabi a kansa shine yasa a waccan lakta da ne na baku labarin wata mace wacce ta shekara 40 ba ta yi magana haka ta al'ada ba sai da alkur'ani domin jin tsoron ranar alkiyama kar a zo a tsaye da ita kar ta yi nazari kashi na biyu cuta ce a gurin ka tsagoro kashi na uku a haɗa da cuta da amfani kashi na hudu kuma babu cutarwa babu amfani a cikinta duk abin da ta faɗa a duniya ba zai fita daga cikin ɗayan hudun nan ba ko ya zama na amfani ne gundarinsa a gurinka ko ya zama cuta ce tsagoranta a gurinka ko ya zama a haɗe akwai cutar akwai amfani ko kuma ya zama babu cutar babu amfani a gurinka to don haka annabi alaihi salamu sai ya kaɗe ukun gaba ɗaya wanda cutar ce gundarinta sai ce batta wanda akwai cutar akwai amfanin sai ce bashi wanda kuma babu cutar babu amfanin sai ce bashi wanne yake ka dauka sai ce guda ɗaya wanda alheri ne shine sai fal yaqul khaira ka fada alkhairi aw li yasmut in babu to ka ja bakin ka kai shiru saboda wannan harshen ko ma ki irin wacce masu su suke sawa a ruwa su kamo kifi duk mutumin da ya shirya komarsa bai saka koma dan ya kama kwazo ba bai saka koma dan ya kama wa'insu kwari a ruwa ba kifi kadai yake so ya kama
ko da ka sai harshen nan an baka ne saboda ka ci riba ka nasu ka kawo abu mai amfani rayuwarka da ubangiji ya mata iyaka tun kana cikin mahaifiyarka ya sa mala'ika ya rubuta abu guda hudu ya rubuta arzikinka ya sa shi ya rubuta irin aikinka ya sa shi ya rubuta makomaka ko dan wuta ko dan aljanna kuma ya sa shi ya rubuta ajalinka ya tsara tun daga muna wanda sai an yi muna miliyan hudu sannan sakan ɗaya take tabbata sannan aka ware sakan din da zaka yi sannan aka ware mintunan da zaka yi aka ware kwanakin da zaka yi aka ware makonnin da zaka yi da watannin da zaka yi da shekarun da zaka yi tun kana cikin mahaifiyarka an gama kirgas da aka gama sai aka yi maka agogo yana aiki yana bugawa kat 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 dan kasancewa saiti aka yi kuma naka ne kai daya shi sa wani mawaki yake cewa da qatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata da qa'iqun wa sawain bugawar zuciya duk wanda ya dora hannunsa daidai inda zuciya take zai ji tana harbawa yace to agogo ne wanda yake gaya maka innal hayata da qa'iqun wa sawain rayuwarka an riga an kididdige ta minti minti ne da sakan da awa awa da kwanaki da makonni da watanni da shekaru iya saitinta ne daga ta zo iya mukura ko ka gama abin da kake ko baka gama ba to mutuwa za ka yi saboda haka wannan lokacin da kake da shi ko dogo ko gajere shi ne hannun jarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wanda aka zuba maka aka baka ka ji ka zuba kasuwanci wanda ake son in an gama kasuwancin a ga irin ribar da ka samu amma fa ribar ba a nan duniya ba sai an je kiyama to dan haka mai hankali shi ne yake tafi da rayuwarsa gwargwadon yadda shari'a take bukata shi ne wanda zai amfani da harshensa gwargwadon yadda shari'a take bukata to kamar yadda nace harshe yana da hatsari ba wanda yake iya kubuta daga sharrin harshe sai dai wanda ya yi masa linzami da shari'a kawai idan ka nemo shari'a ka sa ta zama linzamin harshenka sai ka tsira amma idan babu shari'a ba mafalukin da zai tsira daga sharrin harshe to dan haka annabi alayhi salatu wasalam ne sai ba mu linzami wanda zani wa harshen mu shine sai ka fada alkhairi ko kai shiru shi sai sai na Abubakar radiyallahu anhu da yawa sai a ji a tadda shi a zaune tsakuwa ce fal a bakin sa in an tambaye shi me yasa kai haka sai ce idan akwai tsakuwa a baki na ga magana ba za ta yi ba na tsira domin ita magana duk lokacin da ka furta ta muka yi sa'a ba illa ce za ta biyo bayan ka ko a nan duniya ko kuma a lahira hatsarin da harshe yake da shi kenan saboda haka shari'a ita ce take mata linzami sai ta hana shi wato sakata iwala idi yanda yake so domin in yi yanda yake so za ka fada cikin bala'i ko ba kowa ne yake sanin inda ya kamata a yi magana ta yi fa'ida ba sai kaɗan daga cikin bayin Allah su kuma wanda suka san inda ake magana ta yi fa'ida su kuma yin amfani da wannan sanin ina da matuƙar wahala a gurinsu domin shi harshe an yi halitta ɗan adam mai ɗabi'ar yi magana sannan kuma harshe shi ne gabar da duk abin da take yi duk gabar ka in ta yi aiki tana gajiya amma banda harshe in za ka kwan kana molanka harshe ba zai gaji ba su so haka shedan kuma yana kare maka kaimi yana kare zungurinka sai kai tsaye kana ta halaka kana ta zuba mala'iku suna rubutawa ana ta tura ka cikin wutar jahannama kai baka damu ba to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam wata rana da ya gaya wa Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu yake cewa ala ukhbiruka bi ra'sil amri yanzu ba na gaya maka kan kowane irin al'amari ba sai yace da shi ra'sil amri al-islam kan komai shine kalmar shahada idan akwai imani aiki ya karbi in ba da imani ba abinda Allah zai karba sai yace wa amuduhu as-salat kuma ginshikin al'amuran gaba ɗaya shine sallah wazir wata sananihi al-jihad dora wato tsoruwa tasa darajarsa shine jihadi yaki saboda ɗaukar kalmar Allah to da annabi alaihi salam ya gama gaya masa wannan sai yace ala ukhbiruka bima laki zalika kullihi bana gaya maka abin da biye haɗiye waɗannan ba da imanin naka da sallar taka da jihadin naka da duk ayyukan alheri sun tattara ƙarƙashin abu guda ɗaya da islam yake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wani dai ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ko ya faɗa alheri ko ya ja bakin sa ya shiru idan babu alherin ya shiru to wannan ɗaya ce sai na biyu daga cikin abin da ba a so har sai ya faɗa shi ne kato al-kalamu shi ma la ya anika kai magana akan abin da ba zai amfani ka ko abin da yake sa mutane su haka janna mace har shi ne yake abu zai girgo magana za a kifa mutum da kirji ko da fuskar sai ta fuji wata jahannama mala'iku ma sai sun yi zabarin sa za su gane inda yake. To saboda haka wannan harshe wanda Allah madaukin sarki ya ba mu kuma ya nuna mana yana da hadari, annabi alaihi salatu wassalam shi kuma yazo ya nuna mana ya tankade irere yace ka watsar da komai ga yanda zakai kawai ka fada alkhairi ko kai shiru. To ya kamata a ce mun san wani abu daga cikin alkhairin da annabi alaihi salatu wassalam yake fada don yi kokarin aiki da shi. Daga cikin alkhairin da ake so harshe ya fada akwai zikiri. Zikirin nan la ilaha illallah alkhairi ce, shi yasa annabi alaihi salam yake cewa afdal ma qultu ana wanda bi una ni qabli la ilaha illallah. Kuma shi tun abinda na faɗa da duk annabawan da suke gabana ita ce kalmar la ilaha illallah ita ce tafi komai. Sannan kuma tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shi ma zikiri ne. Astaghfirullah shi ma zikiri ne. Karatun alqur'ani shi ma zikiri ne. Salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma zikiri ne. To da ka zikiri ba ki da iyaka, ina da yawa mutukar gaske, saboda haka yana daga cikin alherin da ake son harshe ya dinga faɗa. Wata kalmar in ka faɗe ta sai ta daga alkadarinka a gurin Ubangiji ka tafi aljanna firdausi wacce ita ce sama da kowace aljanna. Saboda haka wannan ina daga cikin abin da annabi alaihi salam ba mu shawara in za mu yi magana to mu yi. Sannan banda wannan fa sai koyon karatu, sai kuma koyar da karatu. Wanda zai dinga kuwa maka ya ce kaza za ka yi kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza ga yanda kaza ki ga yanda kaza yake shi ne mai koyarwa. Shi ko mai koyarwa ya maimaita wannan shi ma alkhairi ne. Shi yasa annabi alaihi salam yake cewa ad-dunya mal'una, duniya la'antacciya ce a gurin Allah ba ta da kima ko da dai ta mushe. Domin wata rana annabi alaihi salam ya fito da sahabbai ya je unguwa suka dace suka tadda wani mushen dan akuya irin na kasar Laraba mai kananan kunnuwa. Da suka tadda wannan mushe sai suka tamu sai ya tsaya sai da su ya kama wayan mushen wato kunnan mushen sai ce da su wa zai sai wannan ga fa haja ina daga an akuya mai su. Sai sabbi suka ce ya rasulullahi wannan dan akuya in yana da rai ma mu a gurin mu Larabawa a baka shi kyauta an wulatanta ka balle bayan ya mutu. Sai ce to wallahi duniya ta fi wannan dan akuyan, yanda kuka dauke wannan mushen dan akuyan da kaskanci a gurin ku, duniya ta fi haka wulakanci a gurin Allah. Saboda haka sai ya ce ita duniya la'antacciya ce ba ta da kima a gurin Allah, amma abinda Allah yake ganin kima a duniya ce sai illa zikrullahi, zikirin Ubangiji wa mawalahu da abin da ya kama da shi, sannan wa aliman wa muta'alliman da malami mai koyarwa da kuma ɗalibi mai koya, su kaɗai suke da kima a gurin Allah a duniya, amma da su Allah baya ganin komai da kima. To saboda haka ka koyar ko ka koya wannan alkhairi ne. In ka je koyo sai Allah ya share maka tafarkin aljanna garbaɗai. A lokacin da ta hanya take da wahala shine siraɗi, idan miliyan sun hau wata ila 900 da wani abu sai sun fada da kir mutum 10 za su haure. To a wannan gurin annabi alaihi salatu wassalam ka dau hanya za ka tafi makaranta sai Allah ya hukunta wannan hadarin da ka zo sai ka wuce. Shi ko mai koyar da mutane koyarwa annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah subhanahu wataala kansa salati yake mar, kuma mala'iku su ne mai salati, yace hatta tu yura aramunta sai ta yi mai salati, kifi a ruwa yana maka salati. Da so da kaga a ce wannan alheri annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa alheri kuma shi ke biyo bayan mu. Sannan umarni da kyakkyawan aiki da hana miyagun ayyuka shi ma yana daga cikin abin da ake so harshe ya faɗa. Shi yasa Ubangiji yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna. Lallai ne a cikin ku a samu wata jama'a
wacce za ta tsaya ta kafa ala karfa ta tsaya kai da fata, za ta dinga yerewa al'umma rayuwa, tana nuna mutu kunga wannan tsakuwa ce, wannan kwaya ce. Dole ne a samu a cikin umarni da kyakkyawa aiki da hana miyagun ayyuka. To duk lokacin da kai umarni da kyakkyawan aiki kuma ka hana mummunan aiki, to ka tare al'umma daga rugujewa. Domin annabi alaihi salam ya ce rayuwar mutane gaba daya fatan kucin jirgin ruwa ne mai bene, akwai jakin bene akwai kuma benen. To waɗansu suna ƙarƙashin, suna cikin jaki, suna jakin benen, waɗansu suna kan benen. To na jakin bene idan suna son ɗiban ruwa sai sun tattako matakala sun hau kan benen, sannan za su ga inda kogi yake sai su karkata su ɗebi ruwa. To waɗannan sai suka ce da na ƙasa da na sama, kai muna yawan damunku da zirga-zirga, ya kamata ku kyamu mai rubu da ku yi mana izini mu fasa jirgin ruwan nan ta ƙasa, ruwan ya dinga ƙulƙulowa mu ɗiba. Annabi alaihi salam ya ce idan na kan bene suka kyalanta jakin bene suka fasa jirgin ruwan, me zai biyo baya? Gaba ɗayansu da na saman da na ƙasan duk nitsewa za su yi. To duk ranar da ba a samu waɗanda suke cewa kai al'umma kaza ba shi da kyau ba kaza kyau, gaba ɗaya Allah zai halaka al'umma. To saboda haka yin wannan alkhairi ne, kuma Ubangiji ce ula'ika humul muflihuna, masu wannan su ne suka rabauta suka ci ribar zuwan su duniya, kuma a lahira za su samu abin da suke nema. Kuma za a ba wa mutum gida a aljanna, gidan yana da wajen katangu 70, kowace katanga daya akwai wato gida kamar guda 70, a kowane gida akwai daki 70, kowannen su koren gini aka yi masa kuma kamar gilashi yake, abin duk da yake cikin sa ana iya gani daga ko'ina. Ubangiji ya tanadi irin wannan ne, ya bawa masu umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana miyagun ayyuka. Idan namiji ne yake umarni da kyakkyawan aiki yana hana miyagun ayyuka, in an bashi wannan gidan kuma za a bashi amarya wacce take akwai mutane masu yi mata hidima na hurul ilmi guda 70,000. In kowacance take ita kuma Allah ita zai ba wannan sarauta ya bata masu mata hidima 70,000, tana takawa su ne mata kirari. To so da kaga ashe umarni da kyakkyawan aiki da hana miyagun ayyuka yana daga cikin abin da yake alkhairi. Annabi ya zaba mana yace fal yakul khaira, ka faɗi alkhairi in babu kai shi. Sannan bayan wannan sai sasanta tsakanin mutane. Idan ka zo ka tarar da al'umma da al'umma suna nema su fada cikin yaki, ko tsakanin wata jama'a da wata jama'a sun shiga tashin hankali, ko tsakanin wani amini da amini sun bata, ko tsakanin miji da matarsa sun bata, to kai kokarin sasantawa, wannan yana da cikin abu mai alkhairi. Shi sa Ubangiji yake ta fattaqullaha wa aslihu zati bainakum, ku ji tsoron Allah ku ce ku sasanta tsakaninku, duk abin da akwai tsakanin ku kokarin sasantawa. Sannan Annabi alayhi salatu wassalam yana ta kullu yawmin tadlu fihi shamsu ta'dilu bayna sunayni sadaqa, kowane wuni da rana take hudowa a cikin sa, kamar yanzu kai kokari a rayuwarka ka sasanta tsakanin mutum biyu ko wata al'umma guda biyu ko ta jama'a guda biyu sadaqa, Allah zai baka ladan sadaqa. Kuma wannan ladan sadaqar wata kila ya sukutun da guda gidan aljanna zai ce ya baka shi kenan. Ka so da ka sasanta tsakanin mutane shi ma yana daga cikin abu mai alkhairi, wanda sai nan gaba za mu zo mu ga miyagun ayyukan da suke cikin harshe, wanda yanzu kuma shi muke ciki. Idan mutum 100 suka zo gurinka a yanzu ko suka zo gidanka, to insha Allahu guda 98 masu ɓata zaman ne, guda biyu ne kaɗai za a samu da shirye mutanen kirki, amma kowanne zai amfani da harshe ya sako rigar masoyi ya buji ciki ya kulla wannan ya kulla wannan, sai ya ga zaman tare ya wargaje, sannan hankalin sa yake kwantawa. To sasanta tsakanin jama'a abu ne wanda yake mai alkhairi. Saboda haka idan za ka faɗi kalmar da za ta sasanta tsakanin waɗansu, to wannan ka yi, Allah zai ba ka ladan sadaka a koyaushe kai wannan. In ma abin ya kai na matsala ce ta kuɗi, to za ka iya warware ta, ka ɗauka ka biya ka sasanta ka bada hakuri, shi kenan, shi yake kira hamala. In an yi haka fitinu ba za su dinga faruwa ba. Sannan bayan sasanta tsakani akwai ba mutum kyakkyawar shawara. Idan mutum ya zo gurinka ya ce wane ga wata matsala ta sani a gaba ina so zan yi kaza, na zo neman shawara gurinka, to kar ka yi ha'inci. yi kokari ka faɗi gaskiya, ba kamar yadda mutane suke yi a yanzu ba. Idan za ka shiga gurin masu mulki suka nemi shawara gurinka, to farkon abin da mutane suke musu shi sa abubuwa suke taɓarɓarewa. Idan mutum ya shiga gurin mai mulki ba zai fara ba shi shawara ba sai ya yi hira da shi. Idan hira da shi tunda yana da basira sai ya gane inda mai mulkin ya karkata. To da an zo neman shawarar sai ba shi shawara akan abin da ya fi so ko da ɓanna ne, to wannan mutum ya zama naka ya zama ha'ini. Kuma in za a shigo masa da wani labari, ba za a shigo masa labarin gaske da take cikin gari ba, a'a sai a ba shi labarin da wanda shi mai labarin zai samu wata fa'ida a cikin ba da labarin. To kaga nan gurin bai amfani da bai faɗi alheri ba a wannan lokacin. To haka duk wanda ya zo neman shawara gurinka, to ka faɗa masa gaskiya yanda in kai ne haka za ka yi, kar ka yadda kai masa almundahana a cikin harka. Da yawa za ka ga a yau mutum ya zo yin wata harka ta ciniki, wato cakuɗi ne a cakuɗinki da alherin da ɓannar, to su ne wanda zan ɗan lissafa waɗansu daga cikinsu yanzu saboda mu kiyaye su. Na ɗaya daga cikin miyagun kalmomi da shari'a take kiran mu a kan mu daina faɗa shi ne kalmar da take mummuna, wacce shari'a ba ta yarda da ita ba, wacce take kai mutum ga zama kafiri irirja. Kalmomin da suke akwai hatsari a cikinsu, to wajibi ne musulmi yi wa kansa linzami a kansu. Daga cikin irin kalmomin da suke sawa mutum ya yarda in ya faɗa ya bar musulunci, akwai kalmar da Hausawa suke yawan faɗa su ce yin wa ba a yi miki la haula, wanda duk in faɗa haka ya bar musulunci ya yarda sai dai sake kalmar shahada. To shi yasa harshe yake da haɗari. Da ka ce yin wa ba a yi miki la haula da kasadi, to ka fitar ga musulunci. Saboda annabi alaihi salam ya ce la haula wala quwwata a difa'u biha ma aqiku wa ma la aqiku. Yace la haula wala quwwata illa billahi, nan ina iya kare da ita ina iya kare abinda nake da iko da wanda ma bani da iko. Akwai lokacin da Auf ibn Malik ɗansa kafirai suka kwace shi suka ribace suka taɓa shi suka sa mata ankwa da maruruwa suka tsare shi ya zama bawa, sai matarsa tace ka je ka gaya annabi alaihi salam ga musibar da ta same mu. Abinda ya ce maka ka zo ka gaya min mai aiki da shi. Da sai ya je ya gaya masa cewa Rasulullah ga abinda ya samu ɗanmu an sace shi, kafirai sun ribace shi, amma ko waɗanta ka saku ta ce zo in same ka abinda kake. Sai ce kai da ita ku je ku dinga cewa la haula wala quwwata illa billahi. Akwai wani Malik ita hu yana ta faɗa, matarsa tana ta faɗa, cikin dare da wannan kalmar ta yi tasiri sai ta ka tsantsana dukkan wannan ankwar take jikinsa, sai ji kamar an sa wani abu yake gaba ɗaya sai ta zuli kawai sai yaro ya tashi yana fitowa sai ta da garken dabbobinsa gaba ɗaya sai ya koro. Ka ji bai fi nan da makarantar nan ba, ni guri mai sai Allah ya takure ma ƙasar kawai sai gashi ƙofar gidan babansa saboda wannan kalmar. To duk wanda yake wannan kalmar ba ta maganin yunwa da kasabi a zuciyarsa ya yarda. Haka kuma wanda duk zai ce zamani ne na annabi shahu, to wannan ya yarda saboda annabta ba abun wasa bane. Allah madaukin sarki bayinsa wanda izaba yake ba a duniya babu aikin da zaka ka zama annabi sai wanda Allah tun azal izaba ya ba shi wannan annabtar. Kamar ne duk izo yace zamanin annabi shahu.